إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أغدية الله مروك كنسركي da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjidu Da'awati wal Irshad a unguwa ta Cité de Pté a birnin Niamey inda muke gabatar da tafsirin inda muke gabatar da karatun littafi na Umdatul Ahkam a kowace ranar Juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abun da muke karantawa idan ba manta ba har yanzu muna a cikin Kitabul Li'an ma'ana littafi mai bayani akan la'anta wani irin nau'i daga cikin nau'ukan rabuwar aure kafin mu ci gaba akwai tambaya guda ɗai shine wani dan uwa ya turo da tambaya wanda yana ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makarantar yake cewa a masallacin da suke sallah ya kasance idan liman ya karanta aya ta cikin suratul Muhammad suratul Fathi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba labarin manzo Allah yake cewa Muhammadur Rasulullah to ban ji murya ta tashi ba Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace idan liman ya karanta wannan sai ya shi daliman da mamun gabaɗe masallaci ya dau harami an ce sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah yace to shi tambayar sa anan a ganin sa wannan bai dace ba a ganin sa yace dan saboda ai kamar an yi magana ne a cikin sallah domin wannan baya daga cikin abin da ake fadi a cikin sallah yace to shine yake son malam ai mishi bayani akan tabbacin wannan ra'ayin nasa yace yana so ya tambayi limamin masallacin yace to sai dai limamin masallacin yace dan bid'a ne inji shi yace dan bid'a ne yana tsoron ya tambaye sa yayi masa kwanoni har ya sa masa shubha yace shi yasa yace to zai tambaya yayi tabbas wannan tambayar dai tambaya ce mai matukar muhimmanci wanda ba malami dan bid'a amma hatta malami ahlus sunna yana yi to da farko dai yana da kyau mu san da cewa yana ɗaya daga cikin haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan al'ummar sa su yi masa salati kaman fadin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah da kansa da mala'iku ma suna ma manzon Allah salati dan haka ya ku wanda kuka yi imani ku yi masa salati kenan wannan sunna cewa salati ga manzon Allah haƙi ne na manzon Allah akan al'umma kuma ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-bakhilu man dhukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayhi ko kuma al-bakhilu alladhi dhukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayhi wanda yake zama marewaci a cikin mutane shine wanda za a ambaton sunana a wajensa bai yi salati a gare ni ba kama a ce Muhammadur Rasulullah bai ce ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wannan shine mafi zama ruwa daga cikin mutane wani zai iya mamaki dan me yasa aka ce wannan yahi kowa rewa to abin da yasa manzo Allah ya ce wanda aka ambaci sunansa bai ce sallallahu alaihi wasallam ba yahi kowa rewa dan saboda shi wanda ake cewa yana da rewa marmakin kudin nan da zai hudda ya bada yana iya yimi da su eh wani amfani da su ko to kai kuma lokacin da kace Muhammad kace sallallahu alaihi wasallam da Allah wannan maganar da kai idan kai ta mita rage maka mai washi wannan ya bada 20 kin me yake da suna tana iyuwa ba zai samu nan shashabba to kai kuma da Allah in kace sallallahu alaihi wasallam shikenan ba za ka samu na hira da budurwar ka ba in ka je wajen hira ba za ka samu ta magana ba zaka samu kenan sunna cewa wannan abin da zaka fadi ba komai bane ashe rishin hodin shi da kai wannan ya nuna cewa kai marewaci ne domin idan ka fadi sa ba zai rage maka da komai ba sai dai imami sai dai ya amfane ka to wannan shine hikimar da ta samu manzo Allah yake cewa wanda aka ce Muhammadur Rasulullah bai ce sallallahu alaihi wasallam ba shine hiku warewa to inda matsalar take shine shin ya halatta cikin sallah a ce sallallahu alaihi wasallam idan liman ya karanta irin wannan ayoyin da suke da sunan manzo Allah a ciki ananniyan malamai sun tattauna mai hwadi sai dai magana mafi inganci shine ya danganta da wace sallah ce ake a ciki idan ana a cikin sallah ta farilla ko da an baci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai shiru da bakinka kai gum domin ba a taba rawaitowa ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sahabbansa akan cewa idan an fadi sunan manzon Allah a cikin sallah suna yin salati wannan kenan sai kasance idan kai sa ka zo da sabon abu wanda ma anzalallahu biha min sultan kenan wannan a cikin sallah ta farilla amma idan a cikin sallah ta nafila ce malumai suna ganin ya halatta ka ce sallallahu alaihi wasallam da dalilai kamar haka dalili na farko shine kaida a wajen malumman fiqhu suke cewa yajuzu fil nawafil ma la yajuzu fil fara'id akwai abubuwan da suka halatta ayi su a cikin nafila amma a cikin farilla bai halatta ayi su ba a cikin sallah ta farilla lahiyar kalau sallah ta nafila lahiyar kalau kana iya ka zamna da zamne kai sallar amma sallah ta farilla fa lahiyar kalau ya halatta kai ta a tsaye ka ya halatta kai ta a zamne bai halatta ba mun gane ko a cikin sallah ta nafila ya halatta kana a cikin sallar sai ka ji an kira ka a waya ka dauki wayar ka kai ta telefon kinka sai ka kare ka ci gaba da sallah ko sa horko zaka fara a anan sai an fara da horko ko ababakan lahin komi amma sallah ta farilla fa in ka fara ta addu wanda ya kira ka ka dauka to kai lahi mun gane ko wannan shine kenan domin ita sallah ta farilla idan an fara ba a katse ta sai da wasu uzururuka wanda mun taba yin bayanin su a kwanaki da suka wuce a baya ma'ana dai ya halatta a cikin sallah ta nafila malumai suke cewa idan an ce Muhammadur Rasulullah sai ka ce sallallahu alaihi wasallam amma a sallah ta nafila bayan dalilin wannan shi dalili na biyu shine kasancewar yazo a hadisi akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah ta qiyamul layl sallah ta nafila du'a yadda ya karanta idan akwai azaba a cikin ta sai ya roki Allah ya kare shi daga wannan azaba idan aya ta rahama ce sai ya ce sai ya roki Allah ya mi ya datar da shi da wannan rahamar idan aya ce ta girmama Allah sai ya tsaya ya tasbihi ga Allah madaukakin sarki to idan har ya kasance manzon Allah yana wannan to me zai hana idan mu an kawo a wajen cewa Muhammadur Rasulullah muku mu ce sallallahu alaihi wasallam mun gane ko to wannan shine a takaice a sallah ta farilla idan an kawo wannan wurin kenan mu yi shiru kada mu ce komi idan mun yi haka mun saba ma me yake da suna ta farki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma sallah tana lalacewa ko ba ta lalacewa a anan me yake da suna al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala a cikin al-Fatawa al-Baziya yake cewa da a ce mutun zai fadi haka sallar sa ba ta lalace ba amma sai dai ya zo da sabon abu amma idan sallah ce a ta nafila babu lahi akan wannan sallar sa tayi kuma ana masa tsammanin sallallahu alaihi wasallam kinan da yace samu lada akai wannan shine kenan insha Allah a yau idan ba manta ba zamu tashi a hadisi na Sa'idun al-Khudri wannan hadisi na so da horko in ce akwai abinda tura suke cewa idan akai film wanda ana ganin akwai dan me yake da suna dan abu a ciki sai a rubuta Mwendi Zutan ko to na so in ce yau karatun mu na yau Mwendi Zutan ne to sai dai a musulunci me yake da suna babu wannan domin me yake da suna su ma za su iya su kai wannan matsayin mun gane ko musamman ma da yake hodi ne za a yi ba kallo bane za a yi hadisi na horko wanda zamu tashi a yau shine hadisin Abi Sa'id al-Khudri bale yake cewa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri yadar Allah ta kara tabbata a gare sa yace zukira al-azl li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an ambata ma manzon Allah azalu fa qala sayyati walima yaf'alu dhalika ahadukum dan me yasa dayan ku yake yin haka wa lam yaqul manzon Allah bai ce ba fala yaf'al dhalika ahadukum kada dayan ku yayi haka fa innahu laysat nafsun makhluqa domin babu wata rai da Allah ya so ya halitta illa Allah khaliquha fa ce sai ya halicce ta wannan hadisin na Abi Sa'id al-Khudri yana bayani ne akan wata al'ada da a lokacin zakuwar musulunci ko kamin zakuwar musulunci Laraba suke yi hatta a zakuwar musulunci ma aka ci gaba da yi ba Laraba ba hatta a sauran kabilu suna wannan shi ake ce ma azalo da Hausa ma sunan sa kenan me ake ce ma azalo shine mutun ne yazo a wajen saduwa da iyalinsa lokacin da ya kai lokacin inzali mani zai sabka zai huto ya shiga a ciki sai ya zari ke farjin nasa maniyin ya huta ina maniyin ya huta a ƙasa kada ya shiga a ciki kun san dan me yasa suke wannan suna wannan ne dan saboda hikima guda biyu na harko mafi yawancin sa suna yi ne ga bayi mata. Idan kana da baiwa mace ya halatta ka sadu da ita kai mu'amala da ita, to sai kasance akwai bayin da ba sa so su dauki ciki dan saboda suna so su saida su. In tana da ciki kuma kun ga akwai matsala, dole sai ka jira ta aihu. In ta aihu kuma baka da incin ka saida ta, ta zaman to ummu walad. Mun gane ko? To suna ganin kenan kamar asara ce. Ka sadu da baiwa ta aihu shikenan kai asara, baka da incin ka saida ta, ta zaman to ummu walad. To shi yasa idan suna saduwa da su ba sa bari maniyin ya shiga, domin idan mani ya shiga takan iya aimi a samu cikin, tunda sai ya shiga ne sannan a samu cikin. Wannan shine kenan. Na biyu kuma suna yin shi ga mata yayin wanda suke da yara kanana, suna tsoron su dauki ciki wayannan yaran da suke a shan nono su mi su wahala. Yana ɗaya daga ciki mai yake da suna a likitance, idan ya kasance mace tana da sabon ciki kuma sannan yaro har yanzu yana shan nono, to wannan nonon nata yana gurbacewa. Idan yaro yana shan sa yana mi, yana kamuwa da ciwuka, ya zamanto yana zawo da amai ko abin da ya kama da haka, sai an raba yaron da wannan nonon. Mun gane ko? Domin yanzu nonon da ke zuwa na wane ne? Ba nashi bane, na wane ne? Wanda ke a cikin cikin ne. Mun gane ko? Shi ke shan wannan nonon. To wannan shine kenan. Kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sabko yazo, sai manzo Allah bai hana musu wannan ba, sai dai ya tambaye su yake cewa lima yaf'alu dhalika ahadukum, dan me yasa kuke yin haka? Mun gane ko? Suka ba shi ga abin da yasa suke yin haka. Sai manzo Allah ya ce me yake da suna? Ai babu wata rai da Allah ya so halitta face sai ya halicce ta. Nan me yake nihi? Manzo Allah ya nuna musu ba mi bane, ba komai bane. In dai Allah ya so halitta ko da ka zarike, mun gane ko? To sai ya shiga. Domin yana ɗaya daga cikin abin da mani ya shahara da shi shine, da a ce za ka yi amfani da mai yake da suna, ko da yake wasu likitoci suna ƙaryata wannan akan cewa idan ka goge maniyi da wani ƙyalle haka, da a ce wata mace za ta ɗoka ta goga a gabanta, to ɗaya daga cikin maniyin da ya ɗallahe a wannan ƙyallen yana iya ya mai yake da suna ya tashi ya faɗa a cikin farjin kuma ya zama ciki. Mun gane ko? Wannan wani mushe ne na SVT ya ba mu wannan labarin lokacin muna troisième, har ma ya ba mu tarihin wata mata da aka yi ce a doso kanwace ta zo a gidan yarta, da ta zo a gidan yarta kwana biyu mijin sun yi mu'amala da ita da mata da shi da matarsa, ya shiga aban daki kun sai yan bariki suna da goge-goge, sai da ya goge-goge sannan ya wanka servetkin da ya zata yi, ita ma yarinyar tashi da sahi, kanwan matar ta tashi da sahi, ita ma ta yi goge-gogenta. Wajen goge-gogenta me yake da suna maniyin ya tuma ya fada a cikin farjinta, sai da aka ganta da ciki, aka yi mata, aka zo aka yi bincike a likita, aka gani tabbas bata taba sanin wani ɗa namiji ba, domin wannan ta nan ta budurta tana nan a wurinta. Mun gane ko? To sannan dada aka yi ta bincike, to a wajen kwakwale-kwakwale ne aka gano akan cewa ashe ga yanda aka yi ta samu wannan cikin. Allahu a'lam. Wannan shine tarihin da aka bamu. Kenan dai wannan dai nuna mana cewa idan Allah ya so halitta, to duk yanda aka yi wannan halittar duddubarar ka, ba za ka iya meke da suna hana wannan halittar da Allah ya so yi ba. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Aha, sai hadisi na bima da yake cewa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma qala, an karbo daga Jabir dan Abdullah yadar Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa, ya ce kunna na'zilu, mun kasance muna yin azalu, wal qur'anu yanzilu, alqur'ani kuma yana sabka, law kana shay'an yunha anhu, da a ce shi azalan nan wani abu ne da ake hani akan sa, lanahana anhu alqur'anu, da alqur'ani ya hana mu shi. Mun gane ko? Wannan magana ce ta Jabir bin Abdullah. An samu ne daga wasu mutane suna ganin wannan azalan bai halatta ba, to shine yake ce musu a lokacin manzon Allah mun kasance muna azalo, kuma a lokacin wahayi bai doke balle ku ci, a yanzu ne aka kirkiro shi kenan, me yake da suna? Ai aya ba za ta iya sabkowa balle ta haramta shi. Yace to tun lokacin aya tana sabkowa ta alqur'ani muna yi, Allah bai hana mu ba, aya bata sabko ta haramta ba. Mun gane ko? Kine ce yanzu kenan babu wanda zai ce muna ya haramta. An gane da kyau. Wannan hadisin dalili ne akan wata ka'ida a wajen maluman usul, suke cewa ma sakata Allahu anhu fa huwa ma'fuun, duk abinda Allah yayi shiru bai yi bayanin sa ba, to an muku afuwa akan kuna iya ku yi sa. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Wannan azalan Allah ya san suna yi, bai ce musu ku yi ba, kun bai ce kar ku yi ba. Mun gane ko? Wannan shi ake cewa maskut, ma sakata Allahu anhu fa huwa ma'fuun, to sai ku yi ta yi. To irin wa'annan hukumce-hukumcen su ne aka hana a yi kwakwale-kwakwale, ka tambayi abin da Allah bai bayani akan sa ba. Shi yasa idan manzon Allah suka zo suna masa irin wannan tambayoyin sai ya ce musu da'uni ma taraktukum. Ku kyale ni matukar kuka tambaye nake ba ku amsa. Fa inna ma ahlaka alladina min qablikum kasaratu masailihim. Yawan tambaye tambayen su. Mun gane ko? Idan muka dauki misalin Banu Isra'il aka ce musu yanke mi, su yanke saniya. Suka zo, wata irin saniya? Wani irin launi? Kakamu mun rasa wata iri ce kake cewa. Kun ga sai da aka ba su wahala ko? Wannan shine kenan. Kenan kakwale kakwale yana sa mi, yana sa a shar'anta mun abin da yake karin mu. Shi yasa manzon Allah ya hana yawan tambaya wanda bata da amfani. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Yana da kyau mu san da cewa wannan asalin a wannan zamanin yana dokar hukuncin sa hular mazakuta. Mun gane ko kafot kin nan da ake sawa hukuncin su guda dan me yasa? Dan saboda ita ma hular idan ka sata me za ta hana? Za ta hana maniyin ya zuba ne, marmakon ya zuba a cikin farjin sai ya zuba a cikin wannan ledar. To duka yana dokar hukuncin wannan. Kenan dalilin wannan za mu iya cewa sa hular mazakuta ta mi ta halatta. Mun gane ko? Amma da sharadi ya kasance matar da zaka yi da ita ta yadda. Mun gane ko? Domin idan bata yadda ba baya halatta domin cutarwa ne a gare ta. Domin kuma jima'in ana yin sa ne dan jin dadin kai da ita. Kenan kada ka huhuta kanka akan mi akan ita maslaharta. Wannan shine kenan insha Allah. Sai hadisi na gaba malike cewa an Abi Dharr radiyallahu anhu an karbo daga Abu Dharr yardar Allah ta kara tabbata a gare sa annahu sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul. Ya ji manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa yana cewa laysa min rajulin da'a li ghairi abihi. Babu wani mutum da zai yi ikirarin cewa wani wanda ba babansa ba shine ma'aifinsa. Wa huwa ya'lamuhu alhali ya san ma'aifin nasa illa kafara fati sai ya kafirce. Subhanallah. Wa man idda'a ma laysa lahu kuma duk wanda yayi ikirarin abunda ba nasa ba yace nasa ne fa laysa minna baya daga cikin mu. Wal yatabawwa maq'aduhu maq'adahu minan nar sannan kuma ya zabi mazamnin sa a cikin wuta. Wa man da'a rajulan bil kufri kuma duk wanda ya kira wani mutum da kafirci da cewa kai kafuri aw qala ko kuma yace ya adu wallah ya kai makiyin Allah walaysa kadhalika alhalikum ba haka bane ba kafuri bane ba makiyin Allah bane illa hara hala alai illa hara alaihi ay illa raja'a alaihi fati sai ya kasance wannan kalmar ta koma akan sa kada inda muslimin haka ne riwaya a wajen muslim walil bukhari nahwuhu imam al-bukhari na da kutumkacin wannan hadisin Abu Dharr yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yana haramta wasu abubuwa guda uku. Mun gane ko? Domin yana ɗaya daga cikin ka'ida na malaman usul suke cewa kullu dhanbin wusifa fa'iluhu bil la'ni fa huwa haramun. Duk aikin da kaji an ce Allah ya tsine ma wanda yayi abu kaza to yana nuna wannan abun haramun ne, babban laifi ne. Mun gane ko? Ko kuma idan aka ce idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi kaza baya daga cikin mu yana nufin wannan abun menene? Haramun ne a yi sa. Mun gane ko? Wannan shine kenan. Kenan anan manzo Allah ya faɗi abubuwa guda uku kuma dukkan su abubuwa ne masu hadari. Na farko yake cewa duk mutunan da yace wane ne ubansa alhali ba shi bane ubansa kuma ya san uban nasa to ya kafirce. To nan ne malumai suka shiga me ma'anar ya kafirce. Mun gane ko? Me ma'anar ya kafirce? Shin kafirci na huta daga cikin musulunci ko kuma kafirci na ni'ima? Domin akwai kufrun ni'ima sannan kuma akwai al-kufrul mukhrij 'anil milla. Kafirci ma ni'imar Allah da kuma kafirci wanda yake hudda mutun daga musulunci gaba ɗai. Sai dai me yake da suna ma'ana wanda za ta iya hitowa hili illa kafara ma'ana ay illa kafara an-ni'matillah. Ma'ana face ya kafirce ma ni'imar Allah. Lokacin da ka kiyarda da wannan shine ubanka kace ga ubanka kaman ka ce ya Allah wannan da ka sami ni a matsayin ma'aifi bai dace zaman to ma'aifi na ba, wannan shi hi dacewa ya zaman to ma'aifi na. Da Allah kafirce ma Allah ne ko ba kafirce ma Allah bane? Kinan kaman cin gyaran Allah ne. Ke lokacin da kai haka kai ma Allah kan garanci. Mun gane ko? Wannan duka ya shahi me yake da suna ya kasance kana da ga sunan ma'aifinka amma sai ka sa a sa maka sunan wani ma'aifi wani mutum. Duka wannan yana dokar wannan hukuncin. Wannan ya shahara a lokacin jahiliya mutum idan bai aihu ba ko kuma me yake da suna yana so dai ya kara ƴaƴa sai ya je so bawa ya entar da shi sai ya sanarwa akan cewa wannan da nashi ne shi ake ce ma alwaladu bitabanni mun gane ko shi ake ce ma attabanni ma'ana yaro ka jingina shi zuwa gare ka kamar yanda manzo Allah da kansa a harkar musulunci yayi haka domin harkar musulunci ba haramta wannan ba har sai da yake hatta dan da kace naka ne har gadon ka zai zaka gade shi zai gade ka daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wannan ud'uuhum li aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah ku kira su da iyayensu wanda suka aihe su shine adalci a wajen Allah madaukakin sarki sai aka hana wannan tabannikin manzon Allah yayi ma Zaid wannan yana cewa Zaid bin Muhammad alhali ba manzon Allah ya aihe sa ba sai Allah ya hana wannan da abin da ya kama da haka kenan wannan babban kuskure ne ka kima aifinka ka nuna cewa ma'aifinka ba kowa bane sannan abu na biyu da manzon Allah ya hana anan shine manzo Allah yake cewa duk wanda yace wani abu nasa ne alhali ba nasa bane falaysa minna baya daga cikin mu to mi ake nuhi da falaysa minna shi ma anan malamai suna fassara shi domin idan aka je a zahirin falaysa minna baya daga cikin mu musuwa musulmai kenan ya huta daga mi ya huta daga musulunci amma sai dai wannan bai kai laihin da zai iya hudda mutum a musulunci ba mun gane ko malamai suna fassara sa da cewa baya daga cikin mu mu musulmai na kirki mu musulmai na kwarai mun gane ko domin abu guda ne zai iya saka huta daga musulunci shine ka karyata da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya kama da meke da suna arkanikin musulunci da kuma arkanikin imani ken al usulul aqdiyya wannan su ne mun gane ko wannan shine kenan kenan baya daga cikin mu musulmi duk wanda yayi ikrarin abu kaza nasa ne alhali kun ba nasa bane qarawa da qaraw sai manzon Allah yace wal yatabawwa maq'adahu minan nar ya zabi mazamnin sa a cikin wuta tun anan duniya to kana ganin wutan ne balle ka zaba mun gane ko to zan baka shawara in kana gani zan baka shawara ina zaka zaba mun gane ko duk wanda Allah ba amin ba na san daga cikin ku Allah ba amin ba dai a ce daga cikin ku akwai wannan zan baka shawarar idan zaka zabi mazamnin ka a cikin wuta ka zabi mazamni na Abdul Muttalib ba Abdul Muttalib ba Abu Talib mun gane ko me yake da suna ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan me yasa nace ka zabe shi dan saboda shine yake da azaba mafi mi mafi karamta ki dan tausanka ni nake shi yasa nace ka zabi wannan to ya ne shi azabar sa take azabar sa ita ce za a kawo garwashi na wuta a dora sa akan wutar idan aka dora sa wannan wutar tana bugun kasan sa sai ya kasance naman jikin sa hanyin sa tumbin sa da jinin sa da hutsari da abin da yake a ciki yana zakwadi kamar yanda ka san tukunya idan an azata akan garwashi tukunyar za ta kone ba za ta kone ba ko amma abin da ke cikin ta zai mi zai kone wai wannan ita ce azaba mafi mi azaba mafi karamta manzo Allah ya ce shi kuma wannan da ake ma wannan azabar yana ganin yafi kowa azaba mai tsanani alhali kuma tasa ita ce karama to Allah ba amin ba in ka yarda ma to na baka shawarar ka zabi wannan tabbas duk wanda ya damu da imanin sa ya san yanda lahira take ba zai taba me yake da suna watan a ce ba ya kai irin wannan matsayin na a ce masa wai ya zabi mazamnin sa a cikin wuta me zai sa wannan shine abu ba naka ba kace naka ne wannan babban zalunci ne a wajen Allah madaukakin sarki yana da kyau mu san da cewa Allah subhanahu wa ta'ala me yake da suna ya hihita wasu zunubai akan wasu mun gane ko shesa malamai suke cewa al muharramatu tatafawat haramun wata tahi wata ce mun gane ko to mafi girman haramun wanda tahi a wajen Allah madaukakin sarki bayan shirka ga Allah shine haramkin da ta shahi haƙƙin Allah da kuma haƙƙin wasu ƴan adam lokacin da kace wannan kayan naka ne alhali ba naka bane to haƙƙi guda biyu yake akan ka haƙƙi na Allah da ya haramta mi zalumci swata danhwara babakire almundahana kwace haƙi na biyu shine haƙin wannan dan adam kin da kace shi yasa da zaka tuba to Allah shi zai yahi maka amma zai maka sauran shi wannan mutunan kaje ka neme shi gafara mun gane ko shi yasa me yake da suna malamai suke cewa subhanallahi ga yanda kaidar take suke cewa adh-dhanbul muta'addi asghar min al-qasir 'inda Allah ma'ana laihi wanda yake hucewa daga kai karan kanka ko kuma daga Allah madaukakin sarki shi kadai yaje ga wani to yahi girma a wajen Allah da laihin da tsakaninka da Allah ne kai kadai domin da Allah ya yahi ma shikenan amma wanda yake tsakaninka da wani huwa bayan shi ya yahe ma sai kami sai ka nemi wancan kin gafara wannan shine kenan kenan yana da kyau munisanci zalunci wannan hadisin abin da yake kwada abin da yake tsoratar da mu akan sa kenan sannan sai na karshe daga cikin abin da wannan hadisin yayi bayani shine babu wani mutum da zai ce ma wani da zai aibanta sa da kafirci ko kuma cewa makiyin Allah face sai an yi dai cikin biyu imma ya kasance abin da ka fadi gaskiya ne shikenan babu komai ko kuma ya kasance a ba gaskiya bane to wannan lokacin zai koma a kanka ka ce ma mutum kai kafiri ko kuma kai fasiki kai makiyin Allah idan ba haka bane to zai komo a kanka zaka zamanto makiyin Allah mun gane ko wannan shi ma me yasa wannan ya tsananta dan saboda akwai haƙƙin wa a ciki akwai haƙƙin ɗan adam a ciki mun gane ko ashe wannan hadisi yana karantar da mu akan muhimmi akan mukamimi mukami bakunan mu mu yi kokari duk abin da zamu furta ya kasance alkhairi ne zai huto a cikin bakin mu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar karshe ya fadi alkhairi idan zai magana ko ya shiru shi yasa Hausa yake cewa ka tamna magana kahin kami ka gayeta me ma'anar ka tamna ba ka tattamna ba a ka tsaya kai tunani abinda zaka fadi alkhairi ne ko sharri mun gane ko wannan shine kenan ya zo a hadisai da yawa da manzo Allah yake kwadaitar da mu akan mi akan kame halsunan mu da kuma yake tsoratar da mu akan sakin halshe duk inda muka zauna bicici mu yi ta magana a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaysa ma aktharu ma yudkhilun nasun nar menene mafi yawan abin da yake sa mutane a wuta sai manzo Allah yace alfammu wal farj baki da farji shine mafi yawan abin da yake sa mutane a wuta kenan mu kame bakin mu in Allah ya yarda wannan shine zai sa mu kare da duniya lahiya haka lahirar ma mu kare da ita lahiya wani yazo a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah kai mini wasiya sai manzon Allah ya zanu masa wasiyar ya zanu masa aikin alkhairin da zai sai yace kana so in nuna maka abin da yake mallakar wannan abubuwan da nace kai sai manzo Allah ya ce masa kuffa alayka hadha ka kame wannan sai ce aw inna mu'akhaduna bima naqul shin ya manzo Allah abinda muke fadi ana kama mu da laihin sa sai manzo Allah ya ce mi yake yawan sa mutane a wuta in ba yayayen halshen su ba Allah ya bamu ikon kame halshen mu zamu zo a sabon kitab shine kitabu ar-radai kitabu ar-radai ma'ana litahi mai bayani akan ar-rida me ake cewa ar-rida shine shayarwa mun gane ko wannan kitabkin yana ɗaya daga cikin wannan babin yana ɗaya daga cikin babubuka na fiqhu wanda a wannan zamanin basa da muhimmanci sosai suna da muhimmanci amma dai bai kai kaman lokacin da ba a lokacin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana iyawa hatta a yanzu Laraba suna yin sa ban sani ba a lokacin da musamman Larabawa mace mafi yawanci ba ita take shayar da ɗiyanta ba wasu ake dauka masu shayarwa su shayar da su a ƙauye to shi yasa mi a wancan lokacin al'amarin shayarwa yake daga cikin al'amura masu muhimmanci a zakuwar musulunci idan muka lura mu kuma anan ne mafi yawanci wanda suke shayar da mu su ne iyayen mu kenan rikicin bai baya yin yawa mun gane ko wannan shine shi yasa kenan hadisan da zamu kawo anan zamu zan wuce su da sauri dan saboda baya daga cikin waƙaƙin da muke a ciki insha Allah hadisi na harko a cikin wannan babin shine an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala an karbo daga Abdullahi dan Abbas yardar Allah ta tabbata akan sa shi da ma'aifinsa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi binti Hamza manzon Allah ya ce dangane da diyar Hamza la tahillu li bata halatta a gare ni يحرم من الرضاع ينا حرمتا دليل شايروا ما يحرم من النسب ابوند دنگنتaka take haramtawa ma'ana duk abunda dangantaka ta uwa dai uba dai take halattawa ko kuma take haramtawa to haka ita ma shayarwa tana haramtar da wannan wa hiya ibnatu akhi min ar-rida'a kuma ita er me yake da suna dan uwa na ne a wajen shayarwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance an shayar da shi mace guda ta shayar da su ita ce ma'ana suwayba ita shayar da su ta shayar da su da shi da me yake da suna Hamza da manzon Allah da Hamza kusan tsara ne a wajen shekaru mun gane ko to sai kasance lokacin da suka tashi wanda tai shayar da su mace guda ce mun gane ko to shi kuma manzon Allah anan yace muna duk abin da dangantaka take haramtawa to shayarwa tana haramtawa mu zo a hadisi nabi sai mu ƙara fassara an Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha yadar Allah ta ƙara tabbata a gari ta qala tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare sa yace innar radaa'ata lallai shayarwa tuharrimu ma yahrumu min alwilada tana haramta abunda aihuwa take haramtawa me ake nuhi anan shayarwa tana haramta abunda aihuwa take haramtawa idan mace ta shayar da yaro wanda ba nata ba to ki wannan yaron ya kasance kamar danta na cikin ta duk abunda ya kasance haramun ne ga danta mun gane ko a gare ta haka shi ma wannan yaron haramun ne a gare ta dangane da shi idan muka dauki misalin wannan wurin Ali ne radiyallahu anhu yace ma ya shawarci manzon Allah akan ya auri diyar Hamza mun gane ko sai manzon Allah yace ai diyar Hamza ba ta halatta a gare ni dan me yasa dan saboda ni da Hamza mace guda ta shayar da mu idan kuma mace guda ta shayar da mu mun zaman to me ɗan uwa ko mun gane ko kinan kamar yanda uwa take shayar da ɗiyanta guda biyu to haka ita ma wannan macciyar tunda ta shayar da mu mun kasance mi mun kasance yanzu ɗan uwa kinan ɗiyar sa micece ni a gare ni ni ma ɗiya ce a gare ni da a ce babu shayar wannan misali da a ce ba mace guda ta shayar da su ba ya halatta manzo Allah ya auri yarinyar a ya halatta ko tunda me yake da suna kaman kuzan ne shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka ce kuzan ma'ana shi manzon Allah dan kane ne shi kuma Hamza dan mi dan wa mun gane ko kenan ya halatta su yi mi ba dan wa ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake da suna kaman zaman dan Hamza yake da a ce babu shayarwa tunda shi Hamza dan wane ne dan Abdul Muttalib ne shi kuma Abdul Muttalib me yake ga manzon Allah kaka kinan Hamza kanan baban manzon Allah ne to ya halatta ka auri diyar kanan ma'aifinka ya halatta ko tunda a matsayin kuzin take a gare ka wannan shine kenan to da a ce babu wannan shayarwar da ya halatta manzon Allah ya auri wannan yarinyar tunda kawar a matsayin kanwa take masa mun gane ko to yanzu da yake an shayar da su a lokaci guda kinan sai kasance ta kasance a matsayin diyar sa baya halatta ya aure ta shi yasa sai manzon Allah ya ce duk abun da dangantaka take haramtawa haka shayarwa take haramtawa ma'aife da ta aihe ka ya halatta ka aure ta baya halatta ka aure ta haka ita ma wanda ta shayar da kai baya halatta kai mai ka aure ta ya halatta ka aure kanwar ka uwa dai uba dai ko uba dai ko uwa dai baya halatta haka wannan mace da ta shayar da kai baya halatta ka aure mai ka aure diyanta mun gane ko wannan shine ma'anan duk abin da dangantaka take haramtawa haka shayarwa tana haramtawa abu guda ne ya take kasancewa tana meke da suna bata haramtawa shine ma'anan gado mun gane ko dalilin shayarwa ba a gadon juna kenan gado ne kawai aka hudda bayan wannan duk wani hukumce kamar yanda ya halatta ka zo kanwar ka bata hannu ku gaisa ya halatta kanwar ka wanda take ta shayarwa wanda kuka sha tare ko ko kuma wanda ta shayar da kai ta shayar da ita ya halatta ku gaisa muharramiyar ka ce ka bata hannu ya halatta ka ganta ba a cikin hijabi ba mun gane ko wannan shine ma'anar wannan hadisin sai hadisi na biyu yake cewa wa anha qalat har yanzu da gare ta tace ita Aisha inna aflaha akha abil quais lallai aflah dan uwan abil quais shi abil quais kinnan shine mijin wanda ta shayar da Aisha mun gane ko tace lallai aflah wanda shi dan uwa ne ga abil quais ista'dana alayya ba'da ma unzila alhijab ya nemi izinin yazo a wuri na bayan an safkar da ayar hijabi fa qultu sai nace wallahi la adanu lahu na rantsi da Allah bazan masa izini ba hatta asta'dina annabiyya sallallahu alaihi wa sallam har sai na nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masa ana ganewa da kyau ba aflah dan uwan me yake da suna baban Aisha ne a wajen shayarwa mun gane ko tunda Abi Quais shine mijin wanda ta shayar da Aisha to dan uwan shi da ake cewa Aflah ya zo ganin Aisha to kahin a safkar da aya ta hijabi ya halatta wanda yake ba muharramin mace ba ya ganta babu hijabi ya halatta idan yazo a wurinta ba sai ya nemi izinin mijinta ba mun gane ko to shine da yazo zai shiga a wajenta ba tare da neman izinin manzon Allah ba sai ta ce a bata yadda ba domin tana ganin shi ba muharramin ta bane kinan ba za ta yadda ya shiga a wurinta ba sai ta tambi izinin manzon Allah ma'ana baya halatta mace wani namiji yazo a ganinta ya shiga kai tsaye ba tare da izinin mijinta ba sai idan ya kasance muharramin ta ne kananta wanta ya halatta ko ba mijinta nan ta bashi izinin yazo ya shiga a gidanta ya ganta mun gane ko to wannan shine to kenan da yazo shine sai Aisha ta ce ba ta yadda ba domin tana ganin me tana ganin ba a matsayin muharramin ta yake ba sai tace sai na nemi izinin manzon Allah fa inna akha abil quais domin shi dan uwan abil quais laysa huwa arda'ani ba shi ya shayar da ni ba walakin arda'atni imra'atu abil quais matar abil quais ke ta shayar da ni matar wansa ce ta shayar da ni ba shi ya shayar da ni ba kenan bai zamanto muharrami na ba fa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya shiga a wurina fa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ar-rajula laysa huwa arda'ani shi wannan shi mutun wanda ba shi ya shayar da ni ba walakin arda'atni imra'atuhu sai dai matarsa ce ta shayar da ni ma'ana tana tambaya ne wannan wanda ba shi ya shayar da ni matarsa ta shayar da ni shin zan ba sa damar ya shiga a wurina a matsayin muharrami na yake fa qala sai manzo Allah ya ce idhini lahu ki masa izini ya shigo fa innahu ammuki domin shi a matsayin dan uwan ma'aifinki yake amminki ne yace taribat yaminuki hannuwanki sun tabe hannuwanki sun yi kura ma'ana dai kamar kalma ce da suke fadi ta ganin kin kai wauta kai ta hican mun gane ko shine ma'anan taribat yaminuka kamar idan muka doka a hausance qala urwa urwa yace fa bidhalika kanat aisha taqul dalilin wannan yasa aisha ta kasance tana cewa harimu minar radaa ku haramta dalilin shayarwa ma yahrumu minan nasabi abun da yake haramta ta hanyar dangantaka wa fi lafzin a cikin lafazi ista'dana alayya aflahu aflah ya nemi izinin ya shigo akain a wurina falam adan lahu sai ban masa izini ba fa qala sai yace atahjabina minni shin zaki sa mini hijabi zaki hana in shigo a wajenki wa ana ammuki alhalini a matsayin dan uwan ma'aifinki nake dan uwan ma'aifin mace mun gane ko tonton kin mace muharramin ta ne ko baya halatta ta aure sa ya halatta ya ganta babu hijabi ya halatta zo a gidanta ko mijinta babu shidan ya zamna su yi hira ya koma mun gane ko to shine yace mata aini tonton kinki ne dan uwan ma'aifinki ne dan me yasa zaki hana ni in shigo fa qultu sai nace kaifa dalika dan me yasa ya haka ta kasance qala sai yace arda'atka imra'atu akhi bilabani akhi yace mata arda'atki imra'atu akhi bilabani akhi ai matar dan uwana ta shayar da ke da nonon dan uwana me ake nufi da wannan abinda ake nufi shine nonon da yake zubo wa mace dalilin wa take samun shi dalilin wa dalilin miji budurwa da ba ta ba aure ba za ta yi nono ba idan muka ce nono ba muna nufin nonon ba mai hita'a kamar ruwan nonon mun gane ko ruwan nonon dalilin namiji suke samuwa tunda sai an sadu da ita ruwan nonon suke zubowa to shine sai ce mata ruwan nonon da aka shayar da ke ruwan nonon dan uwana ne mun gane ko kenan mi kenan ni a matsayin babanki nake kamar yanda shi ma yake a matsayin babanki shine abin da yace mata qalat tace fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi manzon Allah fa qala yace sadaka aflahu aflahu yayi gaskiya idhani lahu ki masa izini taribat yaminuki ke tai can mala yace taribat yaminuki ai iqtafarat ai ta talauce mun gane ma'ana hannunki ya tabe wal arabu tad'u ala ar-rajuli larabawa suna yin addu'a akan mutum wala turidu wuqu' al-amri bihi sai dai ba sa nuhin abun ya afku gare sa mun gane ko larabawa yana daya daga cikin dabi'ar su za su ce maka thakilatka ummuk uwarka tayi barinka ko uwarka tayi asararka kun ga wannan magana ce mummuna ko amma su a wajen su kamar ba komai bane zan ba mu misali a nan wajen Hausawa mun gane ko musamman meke da suna wajejen maradi yana daya daga cikin dabi'ar su idan kai wani abu na birgewa sai a ce shege mun gane ko shege a asalin ma'anar shege me ake nihi dan zina ko to da suka ce haka nan da nihin ai banta ka suka yi a da nihin mi da nihin birgewa to shi ma haka ne larabawa suke yi suna yi su maka addu'a da mummunan abu me yake da suna amma kuma sai ka gani da karshe ba komai bane su a wajen su mun gane ko kamar yanda mu anan yana daya daga cikin gaisuwar mu amma mutu haka ko to na manta a jami'a daga cikin wannan manta ɗan Benin ne ko wajen gayyar Laraba ne Yarbawa ne akwai wanda suka ce mun su a wajen su in kan mamutun haka ina ji wajen ɗan Cote d'Ivoire kinan ne ma'ana kana nihin sai kami sai ka ga me mishi gini da hakora mun gane ko da mutun ya maka hakan ga shikenan sai ku kama da kokowa ai ta dambe kuka ce musu mu kuma nan ne ai gaisuwa ne mun gane ko sai ka mamutun hakan ga mafi gaisuwar matawa manya ake ma ita ko to wannan shine to su kuma a wajen su matsiyata ake ma ita to wannan shine kiran shine Hausa ke cewa Allah dai gari banban me yake da suna inda wani yayi rawa aka masa kare wani in yayi duka zai sha yake cewa wa anha qalat hay yanzu da gare ta Aisha take cewa dakhala alayya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam manzo Allah ya shigo a wajena wa indi rajulun alhali a wajena akwai wani mutum fa qala sai yace ya aishatu yake aisha man hadha wane ne wannan manzo Allah ya shigo ne kurum sai ga wani namiji zamne sai gira shi ta tashi ma'ana a me yake da suna kishin sai tashi haka ake so namiji ya kasance yayi kishin iyalin sa sai ce qultu sai nace akhi min ar-radaa ai dan uwana ne na shayarwa mace guda ta shayar da mu fa qala sai manzo Allah yace ya aisha yake aisha unzuruna man ikhwanukunna ku duba da kyau su wane ne ɗan uwanku fa innamar radaa'atu min al-maja'a domin shayarwa wadda take tasiri ita ce shayarwar da aka yi a lokacin shin yunwa mun gane ko wannan yana bayani ne akan ɗaya daga cikin sharuɗan tasirin shayarwa ba kowane lokaci bane dan mace ta shayar da kai zai kasance ka zamanto muharraminta haramun ne ka aure diyanta ita ma haramun ne akan ta ya halatta ka gaisa da ita kai abin da ya kamata haka ba ko da yaushe ba sharadi guda biyu ke da kai kahin shayarwa ta yi tasiri mun gane ko sharadi na harko shine me yake da suna an takuna fi maja'atin kamar yanda yazo a wannan hadisin ma'ana ya kasance wanda aka shayar kin an shayar da shi a lokacin da yake shin yunwa yana bukata mun gane ko kuma sharadi na biyu shine an takuna fi me yake da suna fil hawlaini a cikin shekaru guda biyu na harko mun gane ko ashe kato dan shekara me yake da suna 55 ko kuma shekara 25 dan mace ta shayar da shi ba a cewa shikenan ya zamanto muharraminta zamu zo akwai lokacin da kuma wannan yake iya tasiri na biyu da shine mi wannan ko to sharadin na uku wasu suna sa shi suna hada shi da wancan na harko shine me yake da suna wannan guda biyun na harko wasu suna hada su a wuri guda an takuna fi maja'atin wa fil hawlain al-ulayain ta kasance a lokacin da yaron yake jin yunwa kuma bai wuce shekara guda biyu ba sharadi na karshe shine an takuna akthara min khams rada'atin ya kasance shayarwar hiye da guda biyar ne ko guda biyar idan aka samu kasa da shayarwa guda biyar bai yi ba domin hadisin da Aisha take cewa yana daya daga cikin abin da aka sabko a cikin alqur'ani 10 rada'atin ma'lumatin yuharrimna tace sai aka shahe su da khamsu me yake da suna rada'atin ma'lumatin yuharrimna ma'ana shayarwa guda biyar su suke tasiri har su kai ga mi har su kai ga wanda ta shayar da kakin ta zamanto haramun a gare ka mun gane ko kina idan an shayar da yaro lokaci sha guda biyar kuma a lokacin da aka shayar da shi yana bukatar nonan kun bai wuce shekara biyu ba to a wannan lokacin matar da ta shayar da shi ke kasancewa ta zamanto mi ta zamanto muharramiyar sa an gane da kyau ko wannan shi kinan da za a shayar da yaro so guda sau biyu sau uku wannan matar har yanzu shayarwa ba za ta yi tasiri ba amma sai dai a mazhaba ta malikiya da kuma mazhaba ta ina tsammanin hanafiya su suna ganin ko da shayarwa guda ce idan dai har aka yi ta lokacin da yaro yake shin yunwa to tana haramtawa mun gane ko shi yasa an taba yin wani tarihi lokaci bai isa mu ka wannan tarihin ina shi dole dai sai mun kwana anan ko kuma muna iya mu yi da hadisin biyu dai to alaji ce lokaci yayi kinan bari mu liƙe da wannan tarihin shine a wajejen Nigeria aka yi wasu yara suka taso a anguwa guda a gida guda suke irin gidajen hayan nan sun jima a tare ita da shi muke so wannan yaron sun taso a tare sai suka shaku har sai da suka kai lokacin balaga har sai da suka kai lokacin aure ba a san da ashe abun ya tsananta ba, soyayyar ta tsananta a tsakanin su har ya kai ga dai baya iya kwana in ba ya ga dai ba. Mun gane ko soyayya dai irin ta gaskiya wanda ka sani. To haka akai, yanzu sai aka zo ga maganar aure. Ana zuwa ga maganar aure sai ita matar da yake suna da sun yi karatu ke da ma'ana uwar yarinyar, sai ta ce ai baya halatta shi wannan yaron ya aure ta, ma'ana dan makwabciyarta. Ita uwar har hankalinta ya tashi, ta kaka sake cewa baya halatta, ka huri ne, mun gane ko? Ita ce a'a, abin da yasa nace baya halatta dan saboda na taba shayar da shi. Sai ta gaya mata da cewa akwai wani lokaci da suka je a gona domin kissar ta jima sosai. Sun je a gona, ta bar yaron, ita kuma ta yi nisa, yaron yana ta kuka yana jin yunwa. Sai ta ɗauki wannan yaron ta bashi nono ya sha ya ƙoshi. Ita waccan uwar bata ma san an yi ba, bata gaya mata ba ita kuma, mun gane ko? To shikenan da ta gaya mata, aka je a wajen malumai tambaya. Mun san ku a lokacin mazhaba ta malikiya ita ce sa'ida ko? Haka akai, ce to tunda dai har ta shayar da shi, shikenan baya halatta wannan yarinya ta yi ta auri wannan yaron. Haka akai, wannan yaron dai a meke da suna har sai da ya kai shi namijin ya samu taɓin hankali don saboda mi, don saboda son da yake ma wannan yarinyar, mun gane ko? Wanda yake so bala'i ne, ba wanda ya san sai wanda Allah ya taɓa jarabta da shi ko ya ga wanda Allah ya jarabta da shi. Muhallu shahid a nan, kun gani da a ce a lokacin ba mazhaban malikiya ba ce take aiki, da da Allah wannan yaron zai haukace? Ba zai haukace ba, da ba za a haramta musu junansu ba, don saboda mi? Don saboda shayarwa guda ce. Kuma mun gani akan cewa a aya karar wadda wace aya ce wadda nusikha, kamar yake da suna nusikhat qira'atan wa baqiyat hukman, ma'ana an goge karatun nata, ba za ka ganta ba a cikin alqur'ani amma hukuncin ta yana aiki, yana ɗaya daga cikin nau'i na goge mai yake da suna ayoyi na alqur'ani. Babu ta a rubuce a alqur'ani, a da akwai ta sai manzo Allah ya goge ta, amma hukuncin ta yana nan, mun gane ko? Kenan shayarwa magana mafi inganci sai an yi ɗabiyar, kuma a lokacin da ake jin yunwa sannan take iya ta yi tasiri ta hana ami. A nan zan faɗakar da mu akan cewa ashe mu kiyaye mu barbari kowace mace tana ɗokar ɗiyanmu tana ba su nono, domin Allah yakan iya jarabci wannan yaron, ɗanka ya taso dole sai wance zai aure, alhali kuma uwarta ta shayar da ita. Ka gani ka yi mi, ka sa shi a cikin rikici, dalilinka ya haukace, misali kenan. Kenan dai yana da kyau mu kiyaye mu yi taka tsantsan akan shayar da ƴaƴanmu, ya kasance wanda suka aihe su ne za su shayar da su. Inda muka samu daidai Allah ya bamu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta muna. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.